sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Hanifa Ikadu Isa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yau Juma'a 18 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Masu kada kura'a Iran sun nufi ranfunan zabe yau Juma'a don zaben sabon shugaban kasa. Amma akwai rashin kwarin gwiwa sosai a bangaren masu kada kura'ar. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargadi akan barazanar da manyan kungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bakasar. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a ƙasar India yanzu ya bulla ƙasar Sri Lanka makwabciyar India. Kanin labarin kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an sake bude iyakokin ƙasa shekara guda bayan rufewa saboda cutar corona.
Yanzu dai mu je Niger ne mun buda. Mutuncinmu suna iya tafiya inda suka dama.
Idan mun juya a Najeriya kuma za a ji cewa wasu majiyoyi na cewa an samu nasarar tare 'yan bindigar da suka sace dalibai a birnin Yauri jihar Kebbi.
To yanzu dai information da ke zo mana an ce akwai kusan gawar barawo 80 da aka samu. Sannan kuma waɗanda aka kama dare akwai sama da mutum 30 su kuma
a Najeriya har ila yau za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba ta tabarbarewa a jihar Taraba kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna dauke da shirin mu na duniyar Amurka wanda Mamu Lalo zai gabatar, amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu kada kura'a Iran sun nufi ranfunan zabe yau Juma'a don zaben sabon shugaban kasa, amma akwai rashin kwarin gwiwa sosai a bangaren masu kada kura'ar yayin da kasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar karuwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Shugaban kasar Hassan Rouhani ya cika wa'adi na biyu akan karagar mulki yanzu. 'Yan takara da yawa sun janye daga neman takarar ko kuma basu cancanci tsayawa takara a zaben na yau ba. A ranar Laraba, wasu 'yan takara masu da tsauran ra'ayi biyu suka janye daga neman takarar don ba da goyon bayan su ga wani dan takarar mai tsauran ra'ayi, Ibrahim Raisi, shugaban ma'aikatar shari'ar Iran. Tsohon shugaban babban bankin kasar, Abdul Nasser Hemati, ɗayan dan takarar da ya rage, shi kuma mai ra'ayin kawo sauyi ne. Masu fashin baki a fannin siyasa sun ce Tayo Raisi, dan shekara 60, shine zai lashe zaben wanda ya samu goyon bayan shugaban addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei. Duba da cewa a baya Raisi na da hannu a keta haƙoƙin bil'adama, yasa ya zama kalubale ga kasashen yammaci. A cewar Benan Ben Taleblu na gidauniyar kare gwamnatocin demokradiyya da ke Washington. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargadi akan barazanar da manyan kungiyoyin 'yan ta'addan Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗawa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Alhamis cewa ta yi kungiyoyi kamar na Al-Qaeda da IS su dauki shekara biyu kafin su sake farfadowa su iya kitsa kai hare-hare akan Amurka da kasashen kawancenta da ke yammacin duniya. Babban sojan kasar General Mark Miley, shugaban manyan hafsoshin sojan kasar, shi ma ya kara nana ta gargadin cewa yiwuwar faruwar abubuwa cikin sauri a tsawon wannan lokacin ya danganta ga halin da gwamnatin Afghanistan ta yanzu ke ciki. Idan gwamnatin ta ruguje ko aka wargaza dakarun tsaron Afghanistan, to hadarin ka iya karuwa, a cewar Miley. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a kasar India ya bulla Sri Lanka makwabciyar kasar ta India yanzu haka. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Sri Lanka, kasar da ke da yawan al'umma kimanin miliyan 22, na da adadin mutum 233,000 da suka kamu da cutar COVID-19. A Koriya ta Kudu kuma, jinkirin da aka samu wajen kai rigakafin na COVID-19 ya sa gwamnatin kasar yi wa jama'a tayin hadin rigakafi daban-daban. Waɗanda suka karɓi rigakafin AstraZeneca kashi na farko, yanzu za a yi masa rigakafin kamfanin Pfizer a matsayin kashi na biyu. Wasu ƙwararru a fannin lafiya sun yi imanin cewa ta yiwu India ta fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a watan Oktoba. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda aka sake bude kan iyakokin ƙasa shekara guda bayan rufewa saboda cutar corona. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Mumuni Barma da cikakken rahoto.
Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya yanke shawarar sake bude iyakokin ƙasa bayan wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma mambobin kungiyar IOMOA. Ga ƙarin bayani daga bakin babban magatakardar ofishin ministan suhuri Alhaji Attahu Zakawanu.
Ga yanda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu cewa suka yi za a rika budewa sannan a hankali. Kenan kowa in ya diba ya ga daidai yanda yanayin ƙasar tashi take yana iya bude boda. Don yanzu dai mu dai Niger ne mun buda. Mutocinmu suna iya tafiya inda suka ga dama.
A watan Afrilun 2020 ne gwamnatin Niger ta bada sanarwar rufe iyakokin ƙasa da na sama sanadiyar annobar corona, kafin daga bisani a sake bude filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta. Makamancin wannan sharaɗi ne gwamnatocin ƙasashen na Afirka ta Yamma da na Faransa suka gindaya wa fasinjojin da ke shirin ketare iyakokin ƙasa, wato gabatar da takardar gwajin cutar COVID-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe.
Taskin nan dole ne mutane sai sun yi shi kayan su kama ya sai, saboda can yanzu kamar ƙasar mu ce nan wurin duk wanda ya taho daga wani waje su ƙasar mu dole sai mun bincike shi muga ina taskin da yi. To su ma ɗan nan ke in za su tafiya dole sai an diba can ƙasashen in za su ga sifin da bisa ina taskin da kai kuma taskin sai in kun yi shi inda ya dace.
Kamfanonin suhuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfado da harkoki, kamar yadda a yau din nan ma aka yi lodin farko daga kamfanin STM Transport zuwa Kotonu a jamhuriyar Benin, in ji wani kakakin kamfanin Muhammad Inshurut.
Mataki ne wanda mun jima muna fata a yi, kuma Allah ya sa Niger ta bude iyakokinta, duka kuma mun yi murna mun marhabin da wannan, saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu taya kasashen waje balle ɗan kasuwa, sai Allah ya sa makwabcin mu Benin ita ma iyakokinta suna bude. Deja motar mu guda da asuba ta tashi, yanzu an jima zuwa karfe daya kuma motar mu guda ta kara tashi zuwa Kotonu a cikin Benin. Kuma muna roƙo ga Allah ya ba su kusa su cikan wannan allobar, kuma ta rage yadda za su bude su iyakokin su ya zama to duk cikin Afirka ana zirga-zirga a tai a dawo ba cikin wata damuwa ba.
Kafin rufe iyakokin ƙasa a bara, motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin Yamai shaƙe da lodin fasinjoji a kowace rana zuwa biranen Kotonu, Lome, Accra, Abidjan, Ouagadougou da Bamako. Kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin Yamai dauke da 'yan kasuwa, saboda haka matakin sake bude iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfado da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kudar annobar coronavirus. Sulaiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wajen tawagar 'yan sanda 50 da suka kware a fannin sa ido a kan jama'a don hana aukuwar tashin hankali a jihar Oregon da ke nan Amurka, waɗanda kuma ke mai da martani a kan mummunar zanga-zangar da ake yawan yi a birnin Portland, sun yi murabus bayan da aka fara tuhumar wani abokin aikinsu a kan zargin aikata manyan laifuka. A lokacin wata ganawa da suka yi ranar Laraba da dare, jami'an 'yan sandan da jami'an da ke bincike da 'yan sanda masu mukamin sergeant a fannin suka kada kura'ar yin murabus, saboda sun ga ba su samu wani goyon baya ba daga ofishin shugaban birnin da babban lauyan gunduma sama da shekara daya, a cewar ofishin magajin garin da kuma jami'an. Matakin jami'an na barin wannan fannin na zuwa ne kwana daya bayan da aka kaddamar da tuhuma akan jami'i Cody Bodworth, aka kuma zarge shi da laifukan kai hari guda hudu saboda yayi amfani da kulkinsa akan wani daga cikin masu zanga-zanga a shekarar da ta gabata. Babban jami'in ƴan sandan Portland Chris Davis ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da jami'an suka bar wannan fannin na aikin sa kai za su ci gaba da gudanar da ayyukansu a rundunar. Karo na uku kenan da kotun kolin Amurka ta yi fatali da kalubalantar dokar tsarin inshorar lafiyar kasar da ke taimakawa miliyoyin Amurkawa wajen biyan kudin jinya. Matakin kotun da alkalai bakwai suka goyi bayansa, wasu biyu kuma suka yi akasin haka a jiya Alhamis, yayi watsi da kokarin jihohin da ƴan Republican ke jagoranta guda 18 da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na soke tsarin inshorar na shekarar 2010 da ake kira Affordable Care Act. Wannan ce babbar dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya sanya wa hannu wanda Trump ya gada, abinda aka fi sani da Obama Care a Amurka.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu nufi Najeriya, inda wasu majiyoyi ke cewa an samu nasarar tare ƴan bindigar da suka sace ƴan matan sakandaren FGGC na birnin Yauri da ke jihar Kebbi. Ga Muhammad Nasir da rahoton.
Don a daren jiya ne rahotanni daga yankin Dirin Daji da Makoko da ke masarautar Zuru ke nuna cewa sojoji suna fafatawa da ƴan bindiga. Dama dajin Makoko tune da ya kasance hanyar da ƴan ta'adda ke bi idan za su je ko kuma idan suka dawo daga aika-aikarsu. A wannan karon kam sun haɗu da hoshin sojin Najeriya a wannan dajin na Makoko. Na zanta da wani mazaunin Dirin Daji wanda shine babban garin da ke kusa da dajin na Makoko, Ibrahim Dirin Daji, wanda ya sheda min yanayin da ake ciki.
To yanzu da information da ke zo mana an ci akwai kusan gawar barawo 80 da aka samu, sannan kuma waɗanda aka kama da rai akwai sama da mutum 30 su ma. Amma kuku ne aka fafata, kuma ake cikin fafatawa don ko yanzu tawagogin sojoji na nan ta ƙara shiga daji din. Har yanzu ana ta ana fafatawa din da su wani suka ɗauko yara din da su jami'an tsaro a nan cikin wannan daji na Makoko domin sun kawo wannan shiyoyin tare da yaren. Amma babu wani dai labari kai tsaye cewa ga shi ko an so su kuku ba an su ba. Amma dai nan abinda ake labari ke zuwa cewa nan yanzu haka General Hospital Dirin Daji bai yi zuwa uku da wanda aka zo da gawakin su cikin dalibai. A nan dai yanzu wanda dai aka samu gawakin su ne aka zo da su din. Amma sauran da ke da rayuwa gaskiya sai dai zuwa anjima in wani labari ya sake da zuwa.
Har yau na tuntuɓi wani mazaunin garin Alhaji Bashar wanda shi ma ga abin da ya faɗa.
Kamar an kashe su bandits din sannan an yi cin yaran, amma dai not confirmed, fully confirmed. Amma dai gaskiya ana tsare-tsare din an yi da cin yaran. Ai ma wurin zo bai an da cin yara an kashe barayin.
Na nemi jin tabakin rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi inda kakakin rundunar DST Nafi Abubakar ya ce ɗan jira.
To an tare barayin na a hanyar Makoko.
Wallahi mun yi get back to sa.
Fiye da sa'a daya ban ji komai daga gare sa ba. A halin da ake ciki, gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya isa yankin na Yauri inda aka sace dalibai domin jagantawa jama'a akan lamarin. Jama'a dai na ci gaba da addu'o'i na neman samun ceto ɗaliban da aka kama har ma da malamansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To an gaida Muhammad daga jihar Kebbi kuma sai jihar Taraba inda ƴan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kashe-kashen jama'a. Salisu Lado gare ka.
Al'amarin rashin tsaron da yake ƙara tabarbarcewa yake yi a yankin Taraban, inda al'umma mazauna Ibbi a wani yanki mai suna Sarkin Kudu suka koka sakamakon harin da masu wuta da kayar baya suke kaiwa al'umman wannan yankin. Alhaji Dan Azumi mazauni ne a yankin Sarkin Kudu dake karamar hukumar Ibbi shine wanda ya tabbatar mana kan cewar harin dai ana kawo musu ba dare ba rana.
Wannan muna zaune ko cikin dare sai dai kaje an zo ana ta harbi harbi a gari sai ma sun kashe wani in kariya matan shi a kafa.
Alhaji Dan Azumi, wannan matsalar ya dan kwana biyu a wannan yanki na Taraba, kace kuma jiya baya sake aukuwa. To ta wani bangare ne wannan matsala? Gefen Fulani ne ko gefen Tibabe?
Abin da ka san kuma Tibaben sun riga sun korata duk wani abin da ya faru ko mu ma a cikin gari mun ji bindiga kawai mun san za ce to ga gefen da ya faru. Yanzu haka ma Tibaben wanda suka gudu da suka je area Plateau suna dawa kuma jiya wannan abu ya faru yanzu haka suna bashi kayan suna komawa. Kuma muna da gwamnati ne da ta taimaka mana da jami'an tsaro gari mai zauna lafiya lokacin noma ne a amma yanzu haka wani su sun shuki ma abin ya gagara wani su ba su gama shukin ba ga wannan ya sake faruwa
ba duro ko ne jami'in tsaro bane a wannan guri
illa ƙasashen da muke tare da su ne a nan a sarkin kudu su ne kawai duk ba su da yawa ma
gefen gwamnati kuma ba su kawo muku wani dauki ba
ba mu san menene yake cike ba shuru dai kawai
hakan ta sanya na tuntubi jami'in hurda da jama'a na rundunar yan sanda na jihar Taraba DSP David Misa wanda ya tabbatar mana da cewa kawo yanzu commissioner yan sandan jihar Taraba ya tashi rundunar domin su kaiwa al'umman wannan yanki agaji
wannan wuraren da suke dai wannan samu ayyuka na masu aikata laifi irin su kinafi da kuma kashi da makami so akwai matakai na musamman da shi commissioner yan sanda ya dauka na san da cewa wannan wurin an mai da hankali da kuma jami'an tsaro a wannan yanki fiye da ma kowane gefe domin tabbatar da tsaro ba a cikin wannan kwanakin ne shi commissioner yan sanda ya sake tura wasu motoci na patrol kuma aka raba su a hanyoyi daban-daban a wannan yanki wanda kuma yanzu aka suna nan suna tabbatar da cewa sun yi aiki da daɗewa
gwamnati suna da yunkuri ganin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a jihar Taraba hakan ta sanya na tuntubi commissioner yaɗa labarai na jihar Taraba honorable Danjuma Adamu wanda ya tabbatar da cewa gwamnan jihar ya hada kwamiti domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar
mai girma gwamna na Taraba state Akitedairu Ishaku ya kafa hukuman bincike na fade-fade a Taraba din kowa duk ya kawo koke-kokensa duka a wannan hukuman din har an gama shawarin da hukuman din ta kawo duk an gwamnati ta karba yanzu ana gudanar da wayannan shawarin da suka kawo don a maganta wannan rigimen din sai gashi nan kwacan wannan ta taso
to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya shigo cikin wannan lamari ya ko kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Taraba Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya
an gaida Salisu kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Russia Vladimir Putin sun yi wata ganawa a gefen taron kasashen G7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a Geneva inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da fannonin da kasashen biyu ke yawan samun rashin jituwa a kai yau batun da shirin na duniyar Amurka wannan mako zai magana akan kenan sunana Mahmud Lalo Madalla to kamar yadda wata kila wasu ku suka ji a farkon shirin Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Russia Vladimir Putin sun yi wani zama na musamman a birnin Geneva dake kasar Switzerland inda suka tattauna kan batutuwa da dama ba dai bakon abu bane batun rashin jituwa da kasashen biyu ke yawan samu kan al'amuran da suka shafi kare muradunsu inda kuma baya-bayan nan ma an yi ta kai ruwan rana kan al'amuran da suka shafi fannonin kare ƴancin bil'adama rikicin Ukraine kusa a rabin adana bayanai da kuma batun katsalandan a zabe to dangane da wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi a ranar Laraba na gaici Dr. Nasir Danmowa mai sharikan al'amuran da suka shafi diplomasiya wanda ke zaune a jihar Florida da ke nan Amurka na kuma fara ne da tambayarsa yadda ya kalli wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi
to kamar dai yanda mahiyanci masu abinnan lokaci kan irin wannan sun nuna cewa to magana tsakanin shugabannin biyu na danwani duk da ke an san zai yi wuya su daidaita wajen manufofinsu ga duniya saboda kaga kowane su nashi abin ga daban su tsarin mulki da kuma irin yadda suke gudanar da kwamishinsu daban-daban amma dai wani shi ne kaga su ne maimayin kasashe waɗanda ke da makaman nukiliya da dai kuma su miyagun makamai a duniya to kaga in ya kasance suna magana wa junansu kaga duniya to ta yana yajuna duniya ta samu kwanciyar hankali
To a wani abu da rahotanni da dama suka ruwaito shine cewa dukkan shugabannin biyu sun bayyana cewa tattaunawar ta yi ma'ana. Kamar hakan kenan kake ganin wata alama ce dake nuna an dauki hanyar kawo karshen ita wannan takaddama da ka bayyana a farko ta cewa suna yawan samu a tsakanin su?
Eh, kwarai kuwa, saboda duk da yake kamar yadda na gaya ma zai yi su daidaita wajen manufofin su, amma kasancewar wato suna magana din gaskiya yana kawo kwanciyar hankali musamman ga kasashe na Turai waɗanda suka yi makwabtaka da Rasha din bisa ga Amerika. Kaga su ba su da waɗannan makamai irin na Rasha. So kasancewar da su yi magana gaskiya ya kawo kwanciyar hankali sosai ga duniya.
Wato maimakon a ce kenan
wannan wato an matsa kusa sosai ga kasancewa wato za a samu daidaito tsakaninsu.
Maimakon a ce an ja gefe ana ta jajjefa kalamai, wato zaman kenan ya fara nuna wani haske kenan da za a samu nan gaba watakila. To kamar waɗanne fannoni ne, kada mu yi tuya mu manta da albasa, waɗanne fannoni ne Amurkan da Rashin suke yawan samun takaddama a kai dakta?
To ita dai matsayinta Amerika wannan kamar interference da
wato kamar
katsalandan da ita Rasha ta taba yi ga abin nan ga zaben Amerika wanda ya wuce shine wanda ya hidama Amerika da kuma waɗannan masu kawo abin nan farmaki ta hanyar internet. Suna asa kuɗin fansa daga mayan kamfanin su Amerika. Ka san kwanaki da suka kai farmaki na abin nan kamfanin da ke abin man fetur. Ya kasance kasan ma aka samu in ka je gidan mai sai ka yi layi mai tsawuka ne ka samu mai kuma mai ya yi tsada. So kaga irin waɗannan da yake kaga yanzu ita Amerika kusan komai ya koma akan yanar gizo. To abubuwan waɗanda suke gidan suna danganta tsaro irin su energy da sauransu duk suna kan internet. To so gaskiya wannan yana ɗaya gaskiya abinda ya hidamu Amerika duk da yake kuma akwai wannan matsalar ta makamin nuclear, amma kaga zai yi wuya a ce Rasha ta kawo mu Amerika harin makamin nuclear don sanin abinda ke zai iya biyo baya. Amma kaga waɗannan na shi wannan da ke kaga ita gwamnatin Rasha tana cewa ta da hannu da shi wanda ke kawo wannan farmaki ga
dama na so in ce ita Rashin takan yawan fitowa ta ce ita ba ta da hannu a kan waɗannan abubuwa da Amurkan take zarginta a kai.
To amma kuma ka san an ce ko maka abin nan ba in ka ba barawo mafaka kaga kana da hannu kenan tunda ka su mutanen suna cikin Rashin kamar yanzu a ce daga nan Amerika waɗansu su kai irin wannan farmaki a Rashin kaga idan Amerika ta bar su ba tare da hukunta su kai kamar ta ba su mafaka kenan. So ko shi Joe Biden kaga ya bada wannan misali lokacin da yana magana da shi shugaban Vladimir Putin yana ce mai to yanzu ka diba yanzu a ce wasu su kai farmaki ga makamashin ga abin nan ku kamfanin ku na man fetur ya zaka ji.
To daktar, duk da cewa shugaban Joe Biden bai jima da hawa kan karagar mulki ba, ban sani ba kamar ya zaka auna dangantaka tsakanin Amurka da Rasha a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden a yanzu? To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za mu dora da amsar wannan tambaya a wannan tattaunawa da muke da Dr. Nasir Danmowa, mai shirika al'amuran da suka shafi diplomasiya da ke zaune a nan Amurka, wanda muke mika godiyar mutum musamman gare shi. Yanzu kan a madadin bakon namu da kuma Daniel Brown da haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Labarai a takaice, ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Za mu fara da ra'ayin Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. mai cewa kai cho hakika sace daliban sakandare da dama a jihar Kebbi da wasu yan ta'adda suka yi abin takeici ne ya Allah ka kawo mana karshen sace sacen daliban da yan ta'adda suke yi a kasar mu Najeriya amin suma amin sai kuma ra'ayin Isa Lawin Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya dake cewa assalamu alaikum sashin Hausa umurnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na daukar matasa yan kato da gora ko civilian JTF a jihar Borno aikin soja hakan yayi daidai kuma abun ayaba ne mutuka domin malam Bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici Shuko Mansur Almugumal cewa yake ya kamata yan Najeriya mu koma ga Allah baki daya domin samu mafita ganin yadda abubuwa ke ci gaba da tabarbarewa a kasar mu kuma babu alamar shugabanni za su iya magancewa sai kuma ra'ayin Isa Jikan mai saje daga Turo da Iliyasu Yakubu Digawa tare da baban gida Buba Fajewa dake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka yau mun shigo wannan fili don mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta farga daga dogon baccin da take yi ana ci gaba da halaka jama'a a Zamfara inda aka halaka jama'a kusan 60 muna fatan za a kai musu dauki sai kuma ra'ayi na karshe da ya fito daga kawu mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da suke cewa assalamu alaikum hakika rahoton da babban bankin duniya ya fitar kan mace-mace da ake samu sanadiyar karancin abinci da tsadarsa da talauci da yawa al'umman Najeriya ka tutu gaskiya ne muna addu'ar Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin lamarin amin
VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure da tawake maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwan mu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya fara ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu shi'a kuma ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi
zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta
kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da bitar labarai amma a takaice
masu kada kura irin nufin fannin zabe yau juma'a dan zaben sabon shugaban kasa amma akwai rashin kwarin gwiwa sosai a bangaren masu kada kura'ar yayin da kasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar karuwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargadi akan barazanar da manyan kungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a ƙasar India yanzu ya bulla ƙasar Sri Lanka makwabciyar ƙasar ta India.
Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.